وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأتو نبيو فأرسو أتكين استوائي جميل استوائي إسرائيل الإمام الإسرائيلي ياتي
ومما ذكر في ذلك الكتاب
لقد كان أظن لك أن بتاع شكو أن اللسادي شيء وانده يأي ذلي وي الله سبحانه وتعالى وجهز بالله الله هنا شافع العرش الله هنا غوغان العرش kuma al'arshi wajen Allah ne yanda kai ma dakin ka wajen ka ne wajen kwanan ka ne misali walamma nazara atba'uhu ilay a lokacin da mabiyansa suka duba zuwa garin shi farra a farru min ma fihi sana sai ainihin mabiyansa gudu daga abin da yake da muni an gane maganar da ya faɗa cewa Allah yana gogan al'arshi to sai daliban su ma kansu abin ya musu nauyi yaya za a yi a ce Allah yana hango al'arshi sai abin ya musu nauyi misali an gane wannan ku sai suka ce gaskiya mu ba za mu ce Allah yana gogan al'arshi ba walakin naqulu innahu mulaqil al'arshi sai za mu ce Allah yana cimma al'arshi yana haduwa da al'arshi ba wai yana gogan shi ba wajen su dai gyara kenan an gari kaga su ahlus sunna da suka ce sun faɗi yanda alqur'ani ya faɗa suka yi shuru an gari cewa ar-rahman 'ala al'arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi an gari ko wannan shine aqida ta ahlus sunna kuma su ahlus sunna sun samu wannan aqida ne kai tsaye daga alqur'ani ma'anan wai yana gogan al'arshi ko yana cimma al'arshi duk wanda bai taso ba su daliban sun ga cewa al'amarin wato malamin su yayi muni sai suka yi wa malamin su raddi suka jajjira gare shi na'am sai na ce daga cikin maganarsa kuma cewa lallai al'arshi wajen Allah ne nan ana maganan wato karam kenan ba a shugaban karaliya an gane wannan ku daga cikin maganarsa cewa al'arshi wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala cewa ainihin baya ne cewa Allah baya karawa a kan al'arshinsa a wajen bangare na shafa al'arshi kawai Allah ke shafa wala yabdur minhu shay wato wani abu baya raguwa a gare shi akan al'arshi wato girman Allah iya girman al'arshi iya girman sa inji su kaga duk wannan gaba ɗaya shi shigi ne da faɗin kalmomi wanda yake ya fi ƙarfin ya an ce nizami ya fi ƙarfin bakin ne kaza a duk wannan matsala ba fa Allah ya faɗa ba su da kansu suke kiɗa suna rawa akan wannan al'amari wa iyyazu billah
hadal kalam ba hadda
kai wannan magana me ya kashi muni arduhu ka al-arsh wannan yana hukunta ya kasance fadin sa kamar fadin al-arshi wato iya fadin Allah iya fadin al-arshi to waye zai faɗi wannan magana ai Allah ne kamata ya faɗa da kanshi to su ahlus sunna ba sa yin shishigi akan al'amura idan Allah ya faɗi magana suna tsayawa iya inda Allah ya faɗa Allah ya ce ya dirisa kan al-arshi su ba sun faɗa haka sannan sai su kai shiru a gari in Allah ya faɗi magana su faɗa in Allah ya faɗi magana ba zai su shuru su ce Allahu a'lam an gane wannan to wannan shine abin da ya kamata duk mutumin da yake son ya kubuta a gaban Allah subhanahu wataala haka ya kamata ya faɗa ba irin na waɗannan mutane ba misali ɗan karrabiya na uku faɗin su a cikin saukan hawadis ga Allah a ce Allah yana gajiya Allah yana cin abinci, Allah yana kwanciya, Allah yana kaza, irin dai wannan abun. Allah yana sauka daga nan zuwa can shin wai hawadi suna sauka ga Allah ko ba sauka gare shi Isra'ili ya ce wannan hawadi wayannan mutane ba su samu wanda zai kawwana musu magana ba na ainihin faruwan ainihin hawadi ga Allah bi zalika
Isra'ila
ga zatin Allah subhanahu wata'ala in ba majusawa ba majusawa suka nuna Allah yana gajiya yana cin abinci yana kwanciya yana kaza yanda dan adam ke yi an gano wannan ku sun ce da wannan kida farattabu mazhabuhum ala qawli sai suka jeranta mazhaban su akan maganar su wannan saboda majusawa sun ce wai yazan yayi tunani shi karan kansa
yajuzu
an yazhara lahu munazi wato ya halatta bai jayayya wato ya bayyana ga shi Allah yunazi'u fi mamlakati wanda zai yi jayayya da shi a masarautarsa
kamar
da zalika wa kai gara kuma kan abin nan kashi ko kauluhu yi bulun kawai
wal jiddu yudni kullu amrin
shafi bismillahir rahmanir rahim Ashirazi wato ya rera mun wake da Imam Shafi'i wake na ilimin Imam Shafi'i rahimahullah wal jidd yaftahu kull bab mughlaq zo himmati yubla bi aish bi aish dayyikin ko usul labib yatib aish ahmadi idan yaftarikani ayya tafarrukin al jidd yudni kull amrin shafi'i wato wahala wato kokari yana kusantar da duk wani al'amari mai nisa wanda mutane suna ganin da wuya a cin masa kokari yana kusantar da shi kokari yana bude duk wani kofa kullalle ko inda mutum ya dage ya dage kofar da yake kullalle wanda bai buduwa kokari na bude shi mafi cancantuwan halittar Allah da himma wanda ya fi dacewa ya yi himma shi ne imru'un zuwa himmatin shi ne mutum ma'abocin himma wanda aka jarabe shi da rayuwa mai kunci an gane ya yi mutumin da ya fi cancanta ya zan mai himma imru'un zuwa himmatin shi ne mutum ma'abocin himma ya bula da aka jarabe shi bi aishin dayi da rayuwa mai kunci kaga dole sai ya miƙe ya nema daga cikin dalili akan ainihin wato kaddara an qaza'ullah hukuncin Allah dalili akan kaddaran Allah da hukuncin sa busul nabi shine tsananin mai hankali tsananin rayuwa na mai hankali da dadin rayuwan wawa tsananin rayuwan mai hankali da dadin rayuwan wawa kaga mutum wawa ya zama multi-billionaire amma mai hankali ya zama to cikin wahala da tsanani wannan yana daga cikin dalili wanda zai nuna ma lalle akwai hukuncin Allah da kaddarar sa an gane kai ga wani ma zaka ce to ya aka yamma da kudi an gane to amma gashi Allah ya bashi kai kuma mai hankali kana ganin kana da wayo kana ganin kare na mai wayo to shi ne mai kudi an gane Imam Shafi'i ma ko daga cikin baitin sa yake cewa ina ganin ainihin shiwawa shi mutumin da yake mai kuɗi ko da ya kasance wawa ne da za ga mutane zai iya miƙa hannu mutane za su ga mutane za su iya miƙa hannu ya hau ya huɗu ba wawa ne ya wuna galala daga bakinsa in ya ce yana so ya huɗu ba bai samu mumbari ba wane ne zai miƙa hannu zai hau haka zai haka a mutane za su yi haka ya hau ya huɗu ba in ce amma wai in ka da misali la fadilata indahu yuqasu bi iflin fi shawari al abu in dai iri na ne wanda bai da wani daraja ji ba mu shafi za a kiyasta ne da jariri me wasa akan jiki nace kai kai saka lokaci kai dinwa ina ba dangare amma in ina ladiri ce wai ina so ba mun bari to ga mun bari nan daga rufe sai haka sai sai Alhaji ya hawo ya kama ya gudu ba sanan ya
sai jami'in lakin maruzika da gidi a wurin malamiya
sai dai duk wanda aka hazurta shi hankali za a harfa mai wadata inji ba mu shafi ba dangare Allah ba zai baka abubuwa guda biyu gaba daya ba wanda aka azurta shi hankali za a haramta mai wadata wato kishiyoyi guda biyu ne da suke rabuwa gaya rabuwa wannan magana ya faɗa wani zai mamaki haka ne ko baka bane to haka ne ƴan kaɗan ne masu hankali da Allah ke ba su wadata amma mafi yawa ko a aji ne ko a aji ne wanda ya fi zama dakiki sai ga cikin ikon Allah kuma shi zai zama babban nan gaba wanda ya fi kowa ƙoƙari zai buge ne da lecturing kawai a ji a ba shi dan wani aji yana ta lecturing mutane physics chemistry kuma sannan idan wannan bawan Allah ya zo makaranta yana so ya samu kwali haka zai ta sakin kuɗi su lecturori suna rawan jiki a kansa shi kai wani babban mutum ba ya zo wannan makarantar shi ne ba alhazuwa ne haka za ka zai zo da wata ƙarfi kuma sai da lecturer na ƙoƙarin yi alhaɗa da shi kuma lecturer ne ya fi shi hankali ya fi shi wayo ya fi shi kaza amma an san alhazuwa ne za a yi ta bin shi a hankali ana ƙara mishi maki shi kuma yana dan turo ma kuɗin cikin account an gane to wannan galiban haka al'amari yake tafiya sai ga mutumin da yake wawa tare da kai a aji kare na mai wayo to nan gaban ka gashi kai mamaki an gane wannan ko wanda amma aka samu kadan wanda Allah ke tara musu abubuwan ga hankali ga wadata ga ilimi ga wadata kadan ne galiban masu wadata ba ilimi an gane wannan ko yau to nan yayi amfani da kada gali ba yana nufin duk rayuwa haka yake ba da karwane ga to ai shi gashi da hankali wala kudi dai dai da inda Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim haqiqa mun halicci dan adam akan mafi kyawun daidaituwa kyawun halitta ai akwai dan adam mun ga shi kuna ga kamar biri ko wani mummuna ne misali to amma in ka hada mafi yawan halitta kaga yanda Allah ya halicci dan adam ka san Allah ya amfani da galibi ne ko to wannan shi ne Abu Firdaus ya faɗa Allah ya masa rahama ni matani ai da hankali da wadata nemomi guda biyu ne da kaɗan ne suke haɗuwa ga mutum ɗaya abinda yake nufi da hankali a nan wajen shine ilimi mai amfani wato lallai kai da yawa kakan ga mutum mawadaci sai dai shi jahili ne ba shi da ilimi zahirin maganar Imam Shafi Allah ya masa rahama wai Allah ya raba tsakanin abubuwan nan guda biyu ne kawai hankali daban wadata ba ta taba haduwa waje daya malami bai taba zama mawadaci har abada to me za mu ce ka irin su Lens Bin Saad wanda Lens Bin Saad multi-billionaire ne har ya zamanto wato yana zuwa yana dafa wa Imam Malik ba sai zo ya dafa Imam Malik da kuɗi da abinci ya ce muna so ku yi ta bincike don ku ƙara wa mutane ilimi malami ne sai kuma yake zuwa yake taimakon malami ɗan uwansa inda yanzu ne fa hassada da baƙin ciki zai hana shi ya haka ko ba ka ba in yanzu ne ku zai kokarin yaya za a yi ya taɓe ya taɓe ka ne eh amma a wancan zamanin ga Lens Bin Saad kokarinsa wato ya fi Imam Malik wadata yaya za a yi ya dafa Imam Malik so da Imam Malik ya ci gaba da kokarta wajen yaɗa hidimin addini da karantar da ilimi an gane wannan ku eh shi ba ya samu lada akan wannan al'amari eh kuma sannan ga irinsu Abubakar radiyallahu an irinsu Umar irinsu Usman irinsu Talha bin Ubaidillah wai nan bayan Allah ne wanda yake multi billionaires ga sunan sai dai ba su da yawa bin nisba zuwa ga kishiyan haka to da wannan muka duba zahirin maganar Shafi'i mawadaci baya kasancewa malami har abada shin al'amarin haka yake to al'amarin ba haka yake ba sai dai hukunci anan ana amfani da galibi ne abin da ya fi yawa ne ba wai duka ba bi wujudul aganiya min al ulama domin akwai mawadata daga cikin malamai a cikin sahabbai da tabi'ai wa gairihi rahimahumullah. Wannan shine manufa na imamuna Ash-Shafi'i Allah ya rahama, galibi domin hukunci ana amfani da galibi ne, shi nadir bai da hukunci. Kalura kuma Allah yake cewa ka ayyin min qaryatin ahladnaha wa hiya zalimatu, da yawa alqarya ana nufin mutanen ta mun halakar da su alhali suna zalimai. Kaga nan wajen kana da duk alqaryar da gaba ɗaya zalimai, an yi amfani da me, an yi amfani da al-aksariya. Eh,
yace ba ta amma ya annal ladhi kana mutibban ala al-muzakara,
kalura domin mutumin da ya kasance ya cifu akan muzakara nazari da neman ilimi, kalla ma yutahu lahu al-fursa, da kadan ne ake kaddara mai lokaci dama zuwa ga neman dukiya. Kuma ka ba malami wanda kullun cikin bincike yake yi, yayin tafiya a nan ya je can ya je can, to yana yawan bincike, da wuya zai samu lokacin da zai je ya nemi kuɗi. Galiban malamai in Allah ya sa ma suna da jari kenan fa, in kana da jari sai ka nemi wani wanda Allah kuma ya bashi iya kasuwanci, sai ya zamanto kuna raba riba. Wannan kenan Allah ma ya azurta ka da ni da jali misali. To in babu jali ba, an fahimci wani hutu, to zai mutum ya rungumi kaddara. Eh, wallahu a'lam. Misalin wannan cikakken magana, maganar Imamu Ali radiyallahu anhu, wai aka ce Imamu Ali, shin wannan lafazi Imamu Ali radiyallahu anhu, me yasa ba a cewa Imam Abubakar, Imam Umar, Imam Usman, sai dai Imam Ali? Yau wannan istilahi ne na ƴan Shi'a, sai wasu daga cikin masu da'awar sunna suka tafiranci da shi. Imam Ali, to Abubakar shi ba waye shi? Haka nan lafazin nan na Aliyu karrama Allahu wajhahu, sai ga ana ta cewa Aliyu, to shi Abubakar, shi Aliyu ne kadai Allah zai girma fuskansa, to Abubakar fa, Umar fa, Usman fa, da sauran sahabbai laifin bai suka yi ba musu wannan addu'a ba. To kuma wannan istilahi ne wanda Annabi ya keɓance Aliyu da shi, to babu inda aka samu Annabi ya keɓance Aliyu da karamar Allah wajahu. Yawan faɗin maganan ya ka cire Abubakar daga ciki, ka cire Umar da sauran sahabbai, bid'a ne ta rawatib. Haka nan kiran Aliyu imam, Imam Ali, Imam Ali, to kana da bugiran sauran mutane ba a imma bane su, wato shugabancin su gaba ɗaya na zalunci ne ko na menene? An gani sako wannan ibara din yana fitowa ne a bakin rawafi, kuma mu'amala da su sai sanya sauran mutane su ka tasirantu da shi. Baya halatta a kebance su, a kebance Aliyu da wannan lafazi shi kadai. Dukkan sahabbai sun cancanci a ce musu, a ce ma Abubakar Imam, Abubakar Imam, Umar Imam, Usman da kuma Abubakar karrama Allah wajahu. In dai ka ware, to gaskiya ka tasirantu da ƴan Shi'a ne. Eh, magana Aliyu radiyallahu anhu yana cewa lana ilmun wa lil juhali malu wa innal ilma hayyu la yazalu, yace mun yarda da kaso, mun yarda da kasan Allah a cikin mu, Allah shine aljabbar, mun yarda da rabon da Allah ya bamu, mu muna da ilimi, su kuma jahilai suna da dukiya. Lallai dukiya yana karewa nan kusa, shi kuma ilimi rayayye ne wanda baya fushewa. An gani? Eh, to wani bawan Allah, wani bawan Allah ya ce wai me yasa ake samun malamai da yawa marasa nutsuwa, malamai daga sun je suna yawan kai ziyara gidan mai kuɗi, amma da wuya kaga mai kuɗi yana kai ziyara gidan malami, me yasa haka? Eh, wani ya ce kuɗi ne, to shi ne shi malami yake cewa saboda malamai sun fi sanin amfanin kuɗi, shi ya sanya suke zuwa wajen masu kuɗin don su karɓo, shi ma mai kuɗin bai san amfanin ilimi ba, shi yasa baya zuwa. To shin wannan magana ya yi daidai ko kuskure ne? Kuskure ne. An gane? To dan ka san amfanin kuɗi, sai ka je ka wulaƙanta kanka a gaban mutumin da baka cancanta ka wala ta ba dan ka je ka amshi wannan kudin wai saboda malamai sun san amfani kudi shi za su ke zuwa su yi maula don samu kudin shi ma jahili da ya san amfanin ilimi da zai je yi maula wajen malami don ya samu ilimin wani yanzu la na a cikin wannan karatu akwai masail bismillahir rahmanir rahim a cikin su akwai matsaloli na farko akwai fassara na ayan nan na suratul waqi'a ba gane wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun wato ambatan abubuwa guda hudu wanda suna daga cikin al'amura na jahiliya al-fakhru bil ansab ko al-fakhru bil ahsab wa ta'alu bil ansab wal istiqa bil nujum wato akwai ambatan kalmar al-kufr a cikin sashen ta kamar isnatani fil nas kuma bijin kufr ko abubuwa guda biyu cikin mutane kamar kufr ne a gare su kuma wal irin kufr shin za mu ɗauka kufur ne mai fitar da mutane daga addini ko kuma kufur ne duna kufur kaga kufur ne duna kufur an gane ku idan mutum yana da fahimta na khawarij duk inda yake kalmar kufur zai ɗauka kufur ne mai fitar da mutum daga addini domin su ɗan khawarij ba su da tafsilat ba sa cewa akwai kufur wanda yake akbar da kufur asgar amma ahlus sunna salafiyun ashabul hadith su suke da wannan kuma idan ka samu saboda sun tarbiyyantu a wajen sahabbai ne su kuma ɗan khawarij ba su samu tarbiyya a wajen sahabbai ba to shi yasa ya fassaransu ya bambanta da fassara ta ahlus sunna su kuma sahabbai ɗalibai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sun shawo wannan ilimi ne daga wajen manzo Allah an gane su da ka idan an ce in an faɗi kalmar kufur sai ka zo ka samu malamai su aka baka lau an ce kufur wani iri ake nufi saboda akwai kufur wanda karina ke nuni akan cewa baya fitar da mutum daga musulunci akwai kufur wanda karina ke nuna yana fitarwa to dole ne ba za ka iya ganowa ba sai dai ka tambayi malamai sun maka bayani yadda al'amari yake an gane wani ko na hudu lallai daga cikin kufur akwai abin da baya fitarwa daga addini wannan bawan Allah Muhammad bin Abdul Wahhab ya sha propaganda na batanci wallahi muna yara akwai littattafan da ake samowa daga Turkiya kana aikawa za su aiko ma suna aiko da wasu kutub daga Turkey wallahi a cikin littattafan nan kashi 90 cikin 100 na littattafan babu wanda suke batawa kamar Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab rajulun ne tafsiri yana kafirta mutane yana fitar da mutane daga cikin musulunci da zarar kana ambatan Allah kawai zai dauki wuka kawai kulle ma kai wai ta ba samu wani mutum yana salati da annabi wai Muhammad bin Abdullah shi dan sai ya bari yake bari abin da ka damu shi baya sai ya ci salati da annabi yace mutum nan dan Allah ya bari bai bari ba wallahi ya kashi lahira to ire-iren wannan kaga in ana faɗin wannan kuma kaga irin wannan rubutu a cikin littafin addini ne zaka yi tsammani eh aka tsammani gaskiya ne to wallahi mutumin nan sun bata shi da propaganda kuma ya batu suka ce wannan bawan Allah wai asali a Yahudawa sun yi taro suna so su gina Yahudanci a cikin jaziratul Arab suna ta yin mitin daga bayan sai mitin din su ya kaya akan cewa a samu wata mata ba Yahudiya a kai ta Saudiya Najd ta je ta haifi yaro a wajen yaron nan a mai training yadda za a rusa addinin musulunci shine aka samu wata mata sai aka jaka haife ta a can Makka a can Najd matan nan ana ta training din yaron aka mai da shi baki da Yahudawa shine ake kira Wahabiyawa karkashin jagorancin wani mutum mai suna Muhammad bin Abdul Wahhab saka wannan da'awa ta samu asali daga Yahudawa ne domin a rusa addinin musulunci to wallahi kaga sufaye sun yi rubuce-rubuce akan wannan mutum sannan shi'a sun yi rubuce-rubuce akan wannan mutumin na batan shi to wannan abun kuma propaganda ya yi tasiri don mutane suna da rauni su mutane wanda ya gaya musu magana ba sa ba da ciki ko ana gaya musu yadda su yi to da haka aka samu nasara bata wannan bawan Allah wallahi sallahi an dade ba a sauraron Muhammad bin Abdul Kafaj gaba da ba a karantawa an gani aka ce aqidan ta fito ne a Saudiya saka ba a sauraron ɗan Saudiya aka ce kuma yana bin mazhaba ne na Hanbaliya ɗan Hanbaliya mafi yawa mutane shi wato da mazhaban Hanbaliya kiyaye zuwa a duniya an gani za ka cewa ga mazhaban Malikiya da yawa a Afirka ko mazhaban Shafi'iya in ka ce kasashen Larabawa ga sunan da yawa har da Misra ko mazhaba ta Hanabiya ta fi kowace mazhaba yawa mazhaban Hanabiya ka ce karuruwa da yawa Hanabiya ne to amma mazhaban Hanabiya daga Saudiya sai ina kuma bau sai mutum ya gama yawo kawai Saudiya ce kadai take bin mazhaba ta Hanabiya bai kawo haka tsananin propaganda da katanci to wayannan bayan Allah sun kulle mazhaban Salafiya sun hana ta bayyana a nasu tunanin to a hankali sai aka gina jami'a Islamiyya Saudiya tana ta daukar dalibai daga kasashen Turai kasashen Afirka ana ta karantu a hankali kawai ga abin da ake ta dandewa yanzu ga shi ya bayyana an gani yuriduna li yudfi'u nura llahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha suna so su huce hasken Allah da hadda bakunan su shi kuma Allah ya alƙawari sai ya cika hasken koda mushrikai zaki an gani huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq bi yudhhirahu ala din kullihi Allah shi ya aiko manzansa da shari'a da addini da gaskiya domin ya rinjaye da shi akan dukkan addinai walau kari hal hafizun kuna da wannan ko kaga wallahi sai ya kokari da rubuce to kuma sai zama wannan zamanin wani akira ce tashi salafiya ko ina kaje yanzu a wannan zaman yanzu kaje kasashen Turai zaka salafiyar da tana ta tashi Saudiya na ta tarbiyyar da al'umma Dr. Bilal Philip Dr. Wani kasinan sai Allah ya sanya kasashen Turai yanzu wannan da awa shi ta ja kaga shi tana da mustaqbal mai kyau an gani sannan kasashen Afirka yanzu gashi nan ana ta tura dalibai jami'ar Islamiyya ana ta ainihin tarbiyyar da su sai yaɗa salafiyya ake ta yi ko ta ina kaga shi kenan an ce in rana ta fito me ta san hannu baya baya kare ta misali yanzu rana ya riga ya fito yanzu ba ka iya sa ta fa hannu kare ba to salafiyya ta bayyana yaya za a yi a kare ta ba zai yiwu ba don a da wallahi ana cewa Muhammad bin Abdulwahab ba ya bambantawa tsakanin kufurin asgar da akbar shi a wajen kowane kafirci kawai akbar ne mutum ne mai kafirta jama'a wannan shi ne aqida to amma alhamdulillah yanzu ga littattafai sun shigo cikin al'umma wallahi mu ma kanmu Allah ne ya taimake mu za mu karanta littafin wannan bawan Allah wannan littafi wato littafin da muka fara samu shi ne littafin kashfu shubuhat tauhid muna karanta littafin sai wani dadi ke karawa nishadi ba mu san shi ne wancan wanda aka ce ba yahudi ba ne wallahi muna karanta littafin muka ara neman wani littafi fadlul islam littafin ne fadlul islam ne littafin dadin karantawa mu karanta mu sauke ba ara neman wani littafi wallahi kafin ka ankara usulul salasa waye masailul jahiliya sai daga bayan mun riga mun gabsu da wannan mutum mun gabsu da aqida shi da komai sai ka ce mana ai kai wannan fa shine ba wannan ba yahudan da muke gaya muku to wannan shine ba yahudi wannan shine ba yahudi Muhammad Jalil bin Ziyana cewa akwai wani malami mai tsananin kin Muhammad bin Abdulwahab wallahi wai sai yaga fallan fallan sunan shi aka yaga aka bashi littafi yanzu kai ta wai wane ne wannan mutumin bai rubutu haka dan Allah kana da littafin da shi ina da shi ya kara bashi aran wannan littafi sai da mutumin ya gamsu da aqidan wahabiyanci sannan yazo ya san ai Muhammad bin Abdulwahab da ke bin propaganda to irin wanda mutane sun kware wajen bata dan adam su bata shi kuma wanda ake bata wanda masu bata wa sai ga mutum ya yarda da su ba bincike to wannan shine raunin dan adam da a ce misali an bata mutum sai ka ce ku kawo mu shaida
to ga da wannan shaida mutun zai gane ƙarya ake yi to yanzu iri na sai na ga an baka shaida Allah ya kiyaye eh
dan al-khalisa
nabiyar
qawluhu asbaha minni ibadi mu'minun bi wa kafir
ce wanda ya wayi gari daga cikin bayina akwai wanda ya imani da ni akwai wanda ya kafirce mu saboda saukan ni'ima kaga azami ibadi mu'minun bi wa kafir amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawaki wa man qala mutirna bi nau'i kaza amma wanda yace amana ruwan sama da falalan Allah da rahmansa wanda yayi imani da ni ya kafirce mu saurari wanda kuma yace amana ruwan sama bi nau'i kaza da tauraro kaza wa fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawaki wannan ya kafirce mu kuma yayi imani da me da taurari me muka fahimta nan da mutum zai ce Allah ya mana ruwan sama da rahamansa da kuma da falalansa da rahamansa ya yi banda Allah in kace kuma taurari ke yin ruwa akwai wanda suke ganin tauraro ke yin ruwa kenan sun jingina ainihin wato aikin Allah suka jingina suka ba halittar Allah wannan sun yi kafirci a cikin rububiyya shirka ne wannan cikin rububiyya an gani mutumin da ya faɗi wannan yayi kufrun akbar amma idan mutum ya ce ana yin ruwa ne idan wannan tauraro ya fito kuma in tauraron ya fito dole dai ayi ruwa wannan kufrun ne asgar tauraron na iya fitowa kuma tauraron na iya fitowa Allah ya ƙi ruwan wannan ruwa ba shi zai tira sama Allah wannan tauraro ba shi zai tira sama Allah ayi ruwa ba misali ku fahimce ko to amma yace in ka ga tauraron to wallahi ganin tauraron na lura cewa tauraron ne yazo aka yi ruwa wannan za a ce mai ya yi kufurin asgar a bai kufurin asgar ba a gano wani ku to wannan shi ne na shidda
al-tafattun lil-imani fi hadha al-mawdu'
wato fahimtar maganar imani a wannan wajen asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir
asabi'a tafattun lil-kufr fi hadha al-mawdu'
kuma ka fahimci kalmar al-kufr a wannan wajen akwai inda zai zama akbar akwai inda zama asgar ka fahimci wannan wato fahimta ga cewansa da ƙarshen da kallon kaza hakika tauraro kaza yayi gaskiya da tauraro kaza
atasi ya ikraj al-alim
lil muta'allim al-mas'ala wato fitarwan malami ga dalibi malami ya fitar ma dalibi wata mas'ala bil istifham da neman fahimta kuma malami ya ce atadruna ma za qala rabbukum an gane shin kun san abinda ubangijinku ya faɗa to hankalin dalibai yana yawan jawuwa zuwa ga malami yana ce fa irin wannan tambaya wato kada kawai malami ya ta zuba karatu ya ta zubawa ya rinka kawo magana to wishin me shin ko kun san ko kun amene a tazaruna manzil muflis ko kun san waye muflis wannan zai ga hankalin kowa ya koma zuwa to wannan ko me muflis to za ga malamin daliban ko da mutum na so ya bacci zai so kada bacci ya dauke shi bai samu amsa ba sai ga ya murza idon sa a ya murza ido yana so ya ji amsan waye muflis ku fa jona ku irin wannan wato zaka an ana annabi na yawan tambaya akan irin wannan abubuwa kuma zaka sahabbai sun ce ba sani ba daga baya sai annabi ya ba su amsa a kada runa malgiba shi ko kun san menene giba sai ce la algibatu zikiruka akaka bima yakra ko a kada runa ba za ka rabbukum sai la ice kala azba min ibadi mu'minun bi wa kafiru haka da sauransu zuwa haka yana daga cikin usulubi wanda an jaraba shi kuma an samu nasara in kana so dalibai su zama tare da kai kada su rinka bacci kana karatu kai amfani da usulubi irin na manzo sallallahu alaihi wasallam kana yawan jego tambaya dalibai suna bada amsa shine wani bawan Allah irin ɗan caji din nan yazo wannan majalisi sai ya ga idan na yi karatu sai jima ce wanda za ku ce kan kaza yace shi wallahi bai je majalisi kaza wallahi shi kawai tafiyar shi waya za a yi malam ya haya ya ringa karatu ya ringa ce wata baya da daliban sun sani da sun zo wallahi sallahi yace ai wannan ana koyawa daliban shi kunya ne kai dama kai jahili ne baka zo kana son kai karatu ko malam ya zo yana jefa maka tambaya wani ya gaji wanda dalibi ya daga hannu ya bada amsa wanda dalibi ya daga hannu sannan sai malam ya bada amsa kawai malam ya hutar da su ya bada amsa mana na fata gari to yanzu abinda manzon Allah yayi a nan wajen zuke zaka ce bawon Allah a sada nuna malgi ba shin kun san ko me ne da giba sai sabon kace lan sai annabi ba su amsa a sada nuna manzon Allah rabbukum annabi ba su amsa zaka iya kawo misalan irin wannan abubuwa da yawa an gano wannan ko to saboda haka irin wannan mun yi koyi ne da usulun manzon Allah saboda mun ga usulubi ne wanda yake najis idan kai amfani shi kake da raga ku fa'idar shi dalibi wannan ya daga hannu ba daidai ba wannan ya daga ba daidai ba daga baya in ka bashi amsa abin ya fi zama an gano wannan ba wai ana koya wa dalibai rashin kunya bane mu daliban mu ba sa rena mu kuma daliban mu suna mutunta mu misali duk wanda ya faɗi wannan cewa wai wannan usulubi dai kaza to yayi kuskure in kana karanta littafin Sheikh Salih Ibn Uthaymeen yana yawan amfani da wannan usulubi irin na manzo sallallahu alaihi wasallam na'am
al-ashira
yawa kawai ya dauka duk wanda yazo makaranta jahili ne wani yazo makaranta da karatun sa yana so ya samu ƙarin bayani an gane akwai wanda yazo makaranta yayin zurbi a cikin karatu zai zo ya dai bi tare ya dan ƙara gane wasu abubuwan da bai gane ba na'am
al-ashira
na goma
wai da na'iha
wato kacewa na bi kukan mutuwa ko manzo Allah ya ce an-na'iha idza lam tatu dele ne ita mai kukan mutuwa idan ba ta tuba ba kabula mauti haka mutuwar ta tuqamu yawmal qiyama wa alaiha sirbal min qadran wa dirum min garat fa min jarab za a tayi da ita gobe qiyama alhali tana da ainihin wando na ainihin alkibr da kuma riga na garje to duk wannan ya kamata mu san da wannan al'amari na wa alaikum assalam
tabu tawit fawzan
mutum ne na ruge ka da darajar mamanka ko ya tsila bai da Hausa ne ko na ruge ka da sunan mamanka sai kalman bai ba ba tsari to me kenan sunan mamanka ya kamata ce na roƙe ka ne da darajar mahaifinka da Allah kamun kaza babu laifi babu laifi akan wannan ba shirka bane na'am
da mu ji kaza
eh
a tawassul bi jahi nabi
bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
a tawassul bi jahi nabi sallallahu alaihi
wasallam al tawassuli da alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam
bi jahi ghairihi
ko kuma da alfarman wani sa baya halarta gane kace ya Allah dan darajar annabi ka bani arziki ya Allah dan darajar shehu tijjani ka bani arziki ya halatta bai halatta ba anan wannan to akwai bambanci tsakanin shi da abinda wasu suka ga bambantawa dan cewa ne dan darajar iyayen ka yi min kaza yaya zaka iya hada su dan darajar iyayen ka yi min kaza da kuma ya Allah dan darajar annabi ka bani kaza ba dai bane shi wancan tawassuli ne kace zuwa ga Allah in zaka yi tawassuli zuwa ga Allah ba a tawassuli da darajar wani eh ba a kama kafa da darajar wani ana kama kafa ne da kala kama kafa da imaninka da aikinka da kuma addu'ar mutanen kirki da abin da ya kama da wannan amma a tsakaninka da wani wani yana cin arzikin wani shi wallahi na yi niyya in wulakanta wani wallahi darajar ma yanzu zai ci kidan na kale shi dan waye dan darajar mahaifinsa an gano wannan wallahi na dauke ka wannan aiki ne ba wai dan wani abu dan darajar mahaifinka mahaifinka mutumin kirki ne saka wani yana cin arzikin wani an gano wannan to shi ne wasu ba su sani ba sai wani ya ce ma dan Allah dan san annabi mun kaza wani shi na gari yayi gayar tauhidi dan Allah dan san annabi to san annabi menene shi ibada ko san annabi ba ibada ne kaman dan Allah dan sallah yi min kaza dan Allah dan azumi yi min kaza ko to ya halatta ne dan Allah dan sallah kaman kaza dan Allah dan azumi kaman kaza a gani in dai ya halatta ce dan san annabi yi min kaza to ya halatta ce dan sallah ya halatta kuma ce dan darajar iyayen ka yi min kaza kenan in dai iyayen ka da daraja a wajen ka yi min in ka ci to ba su da daraja a wajen ka kun gani wannan shi ne tambayar da aka tambayi al-Allama Ibn Baz a cikin sharhin da yawa kashin shubuhatu fi tauhid aka ce mutum na iya cewa dan Allah dan mahaifin kai mun kaza kenan mutum kai mai dan cin arzikin mahaifin sa shi ana iya yi saboda ba sai ka ce dan Allah dan san annabi kace dan Allah sa'annan dan annabi kai mun kaza ba laifi bane dan Allah sa'annan dan annabi ko dan Allah sa'annan dan darajar iyayenka yi mun kaza ya halatta amma shi Allah ba za ka roƙe shi da darajar wani ba domin shi Allah ta'ala an ka roƙe shi da darajar wani baka cancanci ka shiga aljanna ba sai ka roƙi Allah da darajar wani sai Allah ya shigar da kai aljanna dan darajar wancan to mutane nawa za su riga amfani da wannan daraja su yi aiki ko ba lura ba mutane da yawa za su yi amfani da wannan daraja su yi me yi aiki to insha Allah wani ba sai na yi aiki ba sai na yi jarraba sai na yi karatu ba darajar mahaifina shi ne mai bakin wayar kawai ni kawai darajar mahaifina zai sa a bani dai kawai na ci jarrabawa yaya in an ce za a yi amfani da wannan kana ganin wani da yawa kawai in shi ahlul bait ne sai ce kawai zan shiga aljanna dan darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ngani to sai ya zamanto mutane su iya aiki mutane su tsayawa kan hanya sun dogara da darajar mahaifinsu shi sanya manzon Allah ya gaya wa su mutanensa cewa wa man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu su wanda aikinsa ya dake da shi ya ci tsayawa ya aiki da kyau lam yusri bihi nasabu dangantakarsa kasancewar shi dan manzon Allah ko jika manzon Allah ko jikan kaza zai sa ya shiga aljanna ba an gano wannan yanzu dan annabi Nuhu kasancewar shi dan riga annabi Nuhu ya sa ya shiga aljanna ba ya shiga aljanna ba har ma annabi Nuhu alaihi salam ya ce rabbi inna budi min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya Allah lalle dana yana daga cikin iyalaina kuma lalle alƙawarinka gaskiya ne kuma kai kana daga cikin mafi hukunci masu hukunci sai Allah ya ce ya nu inna huwa laysa min ahli kana da ƙara kiran shi wato ahalinka shi ba ahalinka ba ne saboda innahu amalun ghayru salih lalle aikin da ya aikata ba fa aiki mai kyau ba ne kafirci ne aka ba magana cin arzikin ka wala tasalli ma laysa laka bihi ilm kana da ƙara tambaya na abin da baka da masaniya akan sa inni a'izuka an taqula min al-jahilin lalle ina yi maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai kun ji abin da Allah ya gaya ma annabi Nuhu to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Fatima radiyallahu anha ya Fatima ta binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima binti Muhammad biyar annabi salini min mali ma shi ki tambaye ni daga cikin dukiya na duk abin da kike so la ubudi an kibla la shi'a ba na wadatar da ke komai ba na iya kare ki daga azaban Allah in yazo in ba ta tsaya kin imani ba to me za ku ce in ana tawassuli da darajar wani ya zai zama to shi kenan ba sai kai aiki ba shi kuma Allah bai ce to mun kana yin tuli da arabi bal ya amal amalan salihan bai ce duk wanda yake kaunar haduwa da ubangiji shi yayin tawassuli da darajar wani ba a ya tsaya yayin aiki mai kyau kuma kare yin shirka wajen bautar ubangijin sa kun gano wannan saka ahlus sunna masu cewa ba a tawassuli da darajar wani ba suna nufin wannan mutum ba shi da daraja bane yana da darajar amma ba a tawassuli da darajar shi kun gano wannan ko manzon Allah duk duniya ba a taba halitta mai daraja irin manzo sallallahu alaihi wasallam amma matsalar shi ne Allah bai yarda a yi tawassuli da darajar wani ba an gano wannan ko na'am wal hadith
alladhi fihi idza sa'altum Allah fastajibu bi jahi
wato hadisin da yazo cewa in za ku roki Allah ku roƙe shi da alfarmana lalle alfarmana mai girma ne a wajen Allah subhanahu wata'ala hadisi ne na ƙarya laysa fi shay'in min kutubil muslimin baya cikin wani abu daga cikin littattafan musulmai ya kuta fadu alaiha wacce ake dogaro da ita kuma ɗaya daga cikin ma'abota ilimin hadisi manya-manya malamai masana hadisi babu wanda ya ambace shi inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to matukar zai bai inganta ba ko ma dama lam yasiha fihi dalil matukar wani dalili bai inganta a cikin sa ba fa huwa la yasu to bai halatta ba domin ibada baya tabbata sai da dalili ingantacce kuma dalili wanda yake baro baro gashi nan kan masala din ko da dalili ya inganta sai ya zama sore fil masala lum atul itiqad now
kan masala ba
dan san da nake manzo Allah
eh
diya halin na نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
القاعده الثانيه
قاعده تبيو
بفضل الله
دنگري ده صفه من الله
لا حكمها هو فروع الايات
كركشنت akwai wasu furu akwai zararta
al-furu al-awwal
reshe na farko
الفرض الاول اسماء الله كلها حسنى حسنى ده باين ايش بني مال ماما اسماء الله
نعم
القاعده الثانيه
قاعده تبيو game da sunayen Allah karkashin wannan qa'ida akwai rassa
alfarul awwal
reshe na farko
Allah
ya kulluha husna wa tusuna ya Allah gabaki dan su husna ne
ai baligha fil husn ka
wa tu baligha fil husn wa tu ya kai gaya a wajen kyau
li'annaha mutadamminatu li sifati kamila
ai baligha fil husn gayatu li'annaha mutadamminah li sifati Allah domin sun kunshi sifa ne kamila sifofi cikakku
na nafsa fiha
wanda sifofin Allah babu da kasu a cikin sa
wajihi min wujudi
to kowani irin fuska babu da kasu
qala Allah ta'ala
Allah ta'ala yace
walillahi al-asma'ul husna
Allah shike da sunaye mafi kyawu kada ugu biya kuruje su da su sunaye Allah husna ne ismu tabdil an gane kenan sunan Allah kwata kwata babu wani aibi a cikin sa misala zarra
misalu zalik ar-rahman fa huwa ismu min asma'i
Allah misalu wannan ar-rahman suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni akan siffa mai girma
ni ar-rahman
wanda shi ne siffa shi ne ar-rahma al-wasi'a Allah yana da rahama mai fadi
wa min thumma na'rifu annahu laysa min asma'i Allah al-dahar
daga nan ne muke sani cewa sai daga cikin sunayen Allah al-dahar shi dahar yana daga cikin asma'ul husna eh al-dahar zamani yuzini ibnu adam yasubu dahar wa ana dahar dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani kuma wa ana dahar ni ne zamani ibnu hazm al-andalusi az-zahiri shi yace daga cikin sunayen Allah akwai ad-dahar zaka yi kira mutum abdul dahar an gane wannan shi yayi daidai ko yayi kuskure kaga yayi kuskure da yasa ad-dahar daga cikin sunan Allah saboda shi yana bin zahirin lafazi ne shi dan zahiriya ne saboda ya subu dahar wa ana dahar dan adam yana zagin zamani kuma ni ne zamani shi menene ma'anar yana zagin zamani kuma ni ne zamani to shi ne Sheikh Usaimin zai mar karin bayani cewa kuskure ne a ce wai daga cikin sunan Allah akwai ad-dahar bi annahu la yatadammanu ma'ana yablughu ghayatul husn bisa wato ibnu husaini ya yi isin ba'i daga wannan aya walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye mafi kyawu shi kalmar zamani menene ne wani mafi kyawu a gare shi bisa ya zama mafi kyawu sace domin shi kalmar addar bai kunshi wani ma'ana wanda ya kai gaya wajen kyau ba an gane wannan bai kunshi wani ma'ana wanda ya kai gaya wajen kyau ba amma ba ma qauluhu la tasubbu dahr fa inna Allah huwa dahr fa ma'anahu wato fa inna Allah malikul dahar domin Allah shine mamallakin zamani al-mutasarrifin bi bai sarrafa shi bi dalili qawlihi fi riwaya afaniya saboda dalilin fadin sa sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya na biyu alil lahi ta'ala daga Allah
yadi bi yadil amr
cewa Allah yace fa inna Allah huwa ta Allah yace fa ana dahar bi yadil amr
wa qallibul layla wan
nahar eh Allah yace ni ne zamani saboda al'amari yana hannuna ina juya dare da yini to menene zamani ai juya wannan dare da yini shike kawo mai zamani an gane wannan wa qalu ma hiya illa hayatu na dunya ko in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilm suka gore suna cewa in hiya illa hayatuna dunya ba wani abu bane kawai rayuwarmu na duniya namutu wa nahaya mu mutu kuma a rayar da mu ka gani mu mutu mu haihu sai su ƙara rayuwa wa ma yuhlikuna babu abin da ke halaka da mu cikin zamani sai Allah ya ce zigi daidai zamani ke halaka da su Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilm ba su da wata masaniya kan haka ko nan wannan ayi wannan magana kuskure ne sai zamani ke halaka da su kada sai Allah ya nuna shine bai halakarwa ba zamani ba kada sai Allah ya nuna zamani bai daga cikin sunansa kuma wannan kuma zamani bai daga cikin asma'ullahi husna kuma gashi Allah ya nuna shi Allah shike juya dare da yini kuma yace shine bai juya zamani na'am
ai sauraron sai
wato reshe na biyu
asma'ullahi ghayr mahsurat bi adad mu'ayyan
sunayen Allah ba iyakance su da wani adadi ayyadalle ba ce sunayen Allah 99 ne kawai babu kari
kaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith al-mashhur
saboda fadin manzon sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi mashhur
as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak
ina roƙonka ya Allah da duk wani suna wanda naka ne wanda ka kira kanka da shi ko wanda ka saukar da shi a cikin littafinka ko wanda ka sanar da shi ga ɗaya daga cikin halittar ko kuma wanda ka kadaita da shi a cikin ilimin gaibi a wajenka kiyar daga cikin sunayen Allah akwai sunayen da Allah ya kadaita da shi shi kadai ya san shi a cikin ilimin gaibi a wajensa manzo Allah ya san gaibi na manzo Allah bai san gaibi ba musulmi kaga manzo Allah ya san wani abu Allah ne ya san da shi to akwai sunaye wanda Allah shi kadai ya bawa kanshi sani to haka shikenan cewa sunaye Allah 99 ne kawai kuskure ne
wama sta'fara Allah bihi fi ilmi ghaiba inda
la yumkinu hasru abinda Allah ya kadaita da shi a cikin ilimin gaibi a wajen shi baya kamata a iyakance shi
wannan ya haƙa
ko a ce an kewaye shi
والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث
الصحيح توجب في ذكرنا wannan da maganar fadansa a cikin hadisi ingantacce cewa cewa lalle Allah yana da sunaye 99 duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga nan sai ka ce Allah yana da sunaye mai 99 to kuma an ce sunayen Allah ba su da iyaka yaya za mu yi mu yi jam'i tsakanin wancan hadisi da wannan aw ista'salta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka da kuma inna lillahi 99 isman
inna ma'na hadha al-hadith
yajri
inna hadha inna ma'na hadha al-hadith
yace lalle ma'anan wannan hadisi
inna min asma'illahi 99
ma'anan hadisin nan lalle daga cikin sunayen Allah akwai wasu sunaye 99
wala an fa hadha al-hadith
wanda duk wanda ya kiyaye shi ya shiga aljanna wato daga cikin sunayen Allah akwai wasu sunaye 99 suna da wani aiki na musamman wanda duk wanda ya kiyaye zai shiga aljanna ba ana nufin su kadai ne sunayen Allah ba
wallahi sal murad al haq hasra asma'i
ba wai manufa shine a iyakance sunayen Allah a takure sunayen Allah kan wannan adadi bane
wa nadhiru hada
abin da ya daidai da wannan
an ta kun hindi mi adadi
a adatu hali sadaka zan ce ina da raqumma 100 na tanaje su domin sadaka ko ina da dirhami 100 na tanaje su domin kace to ai malam wa da kawai kudin shi kawai dinka mai 100 ne kawai kudin da ya tare da sadaka guda nawa ne na 100 sunayen da Allah ya ware wanda duk wanda ya kiyaye zai shiga aljanna guda nawa ne 99 ko mai jona aha
wala yafi an yakuna indaka dirhami ukhra
wannan baya kore a ce kana da wasu dirhami daban
wanda
ka tanaje su ga abin da ba sadaka ba kaga ma'ana ya fito bayani ya fito na'am sai gaba bi sur'a al aqida al wasiya
billahi rahmanir rahim
billahi rahmanir rahim
al aqida al wasiya
na'am wa asnafu ma tadammanatu darul akhirah
wa asnafu ma tadammanatu darul akhirah
da kuma nau'in abinda gidan lahira ya kuma sa dole ahlus sunna ya dare shi na hisabi da lada da azaba da aljanna da wuta dole ne a matsayin ka na ahlus sunna ka ya dare shi sabanin yan batiniya ta hanyar tawilin su sun yi tawili babu wani gini mai suna aljanna babu wani gini mai suna wuta an gane wannan ko to ahli sunna sun yadda da abinda Allah ya faɗa akwai aljanna akwai wuta
wato tafsiru zalika
mazkura fil kutub al munazzala wato tafsili na wayan abubuwa dake dake wato abun ambato ne an ambace su a cikin littattafan da aka saukar daga sama wal athar min al ilm da ainihin gurabu na ilimi asarai na ilimi
al-mawsuru an al-anbiya
wanda aka ruwaito daga annabawa a gane annabawa gaba ɗaya sun yi ittifaqi akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai gome akwai ainihin azaba da sauransu
wa fi al-ilm al-mawruf an Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kuma haka nan a cikin ilimin da aka gada daga manzo sallallahu alaihi wasallam min zalika yana daga cikin wannan ilimin da aka gada daga annabi ya nuna lalle akwai waɗannan abubuwa
ba ya shi ba
akwai abin da ke warkarwa kuma yake isarwa ilimin da muka gada daga annabi ya warkar da mu kuma ya isar da mu cewa akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai lada akwai azaba
kuma ne sabab wajada
duk wanda ya nemi wannan ilimi zai same shi a ina zai samu zai samu a cikin littafin Allah da kuma sunna wa mastalabtu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah
yace wa tu'minu bi firqatin nadiya min
ahli al-firqatin nadiya ahli sunna wal jamaa
bil qadri khayr wa shar
suna imani da qaddara al-khairin sa da sharrin sa
wa imanu bil qadri ala darajatayn
imani da qaddara yana kan mataki guda biyu kowane ainihin mataki yana kunsan abubuwa guda biyu
darajatul ula al-imanu bi anna
daraja na farko imani cewa Allah Allah ta'ala alimu bil qalb
alimu
bil khalq ya alimu bil alimu bil khalq amilun ko shi da ainihin nuskan da na sani Allah ya san abinda halitta za su aikata a gane amma ne ya ce alimu bil khalq hum amilun Allah ya san halitta alhali suna aiki duk abinda halitta suke aikatawa Allah ya san da shi shi wannan ya kawo shi a matsayin jumla haliya alimun bil khalq wahum amilun Allah ya san halitta alhali suna aikatawa sanan wani kuma alimun biman khalqi biman khalqu amilun ko biman khalqi amilun Allah ya san abin da halittu suke aikatawa
amilun
bi ilmi kuma bi ilmihi alqadim ya sani da ilmin sa wanda yake tintini
alladhi huwa mawsufun bi
kaga ibn tibiya ya amfani da ilmin kalmar alqadim shi wannan qadim din yana daga cikin ainihin aiwatarwa na ainihin mutakallimun wato mutakallimun su suke amfani da wannan kalma na alqadim amma galiban salafiyu ba su amfani da shi shi kalman qadim kamar yadda muka faɗa yana rubun abu ya jade a gane ko ya riga wani ba lalle bane a ce bai da farko ya dade ya riga wani kila a masallacin nan waye riga zuwa a ce a ramma an gane wannan ko? To sai mu ce a ramma shi ne kadiri a gane sannan sai wane ne sai wannan bawan Allah to wannan bawan Allah shi ya zo bayan a ramma ta ce shi ne kadiri a kan kai da ka zo bayan shi kuma kai ma kadiri ne a kan wanda ka riga kaga wannan baya nuna cewa baka da farko kawai idan ka riga wani zan yi tambaya manil kadim huna wane ne kadim a nan sai ce ana ni ne na fara zuwa sannan na biyu zan ce to bin nisba ila man ba da hubal kadim dan daga nan gare da wanda yake bayan sa wane ne kadim a ce kadim malam wani shi kadim wato duk da cewa malam wani ai wani ya riga shi ai yana da farko tunda an san wanda ya riga shi gane ko to amma su ƴan mutakallimun suka yi amfani da kalmar qadim suna nufin wanda bai da farko tintiri yana nan saboda haka irin waɗannan kalmomi wanda ba su daga cikin alfazun shar idan mutum ya faɗe su yustafsaru an ma'anaha ba a nemi yayi bayanin ma'anarta ki to kace Allah qadim da kake nufi kace abin da nake nufi da lafazin qadim Allah ba shi da farko sai to ai da kai amfani da lafazin ne
wani lafazin na shari'a
al-awwal da kai amfani bi ilmihi al-awwal da kan ahsan to ma shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahma yace ya halatta ayi amfani da wannan min babu ikhbar wajen babun bayar da labari ba wai kana rubun wannan sifar Allah bane kawai kai amfani da terminologies ne na ƴan mutakallimun kana bada labarin Allah kuma kai kana nufin Allah bai da farko amma an kai amfani da shi a matsayin sunan Allah ne shi to kai bid'a dan bai daga cikin sunan Allah bai daga cikin sifar Allah al-Qadim amma yana daga cikin terminologies na ƴan mutakallimun an gane wannan ko wannan ya halatta
yace alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa
abada wanda shi Allah abin sifantawa ne da wannan ilimi tun fil azal kuma har abada Allah tun fil azal ya san abin da zai faru kuma har abada Allah ya san abin da zai faru
alima jami'a wa alihi
kuma Allah ya san dukkan halayen mutane na da'a da sabo duk wani abin da zamu aikata na da'a Allah ya sani abin da zamu yi na sabo Allah ya sani sannan Allah ya san arzikin mu gaba ɗaya wani zai zama mai arziki wani zai zama talaka wani kaza da kuma ajalin mu Allah ya san san da kowanne zai mutu wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba kowanne abu mun kirdige shi a rubuce
umma kataba Allahu fil lawhi mahfuz
kaga shine shine ainihin wato na biyu daga cikin rukunnan kaddara daga cikin maratibul qadar akwai al-ilm inna Allah bi kulli shay'in alim inna Allah indahu ilmus sa'a an gane ku ha
no
kaga wa yunzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma za ta tsibu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut an gane da kuma wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ha wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habban fi dhulmatil ardh wa la ratabun wa la yabis illa bi kitabin mubin akomai inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardhi wa la fis sama lalle Allah babu abin da ke buya gare shi a sama ko kasa Allah ya san komai babu abin da ke buya ga Allah a sama ko kasa kaga shi Allah ya sani kuma sannan sai Allah ya rubuta ina duka Allah ya sani amma kuma duk da haka sai Allah ya rubuta a cikin lawi mahfuz ya rubuta duk wani kaddara na halitta ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an annabra'aha inna zalika ala allahi yasir komai wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habba fi dhulmatil ardh wala ratabun wala yabis illa Allah yana rubuta shi a cikin kitabin mubin a cikin littafi wanda yake bayyananne wa littafi ne bayyananne shi ne lawhul mahfuz an gane wannan ku
wa awwal ma khalaqa Allahu al-qalam
farkon abin da Allah ya halitta shi ne al-qalam sai Allah ya ce wa al-qalami kai rubutu yace menene zan rubuta yace ka rubuta duk abin da zai kasance ya tashi kiyama al-qalami ce ya Allah me zan rubuta al-qalami na magana kuma zan Allah ya ga mana al-qalamin da Allah ya rubuta kaddara da shi yana magana har ya ce ma Allah menene zan rubuta an gane wannan ko kaga wannan ba abun mamaki bane dan Allah ya ce yana magana tunda Allah ya yi magana ma lokacin da Fir'auna Allah ya halaka da Fir'auna Allah ya ce fa ma bakat alayhi as-sama'u wal ardh da samai da kasai ba jiwa Fir'auna kuka ba da ya mutu ai suna kuka irin nan su Allah kadai sai ba mu sani ba ko to akwai ire-iren wayannan da abun nan akwai din nan aqula innakum la takfuruna bil ladzi khalaqa al-ardh fi yawmayn sai da yake magana sun man sawa ila as-sama' wa hiya dukhanu fa qala laha Allah ya ce masama walil ardh itiya sawan hawkarha sai ka ce bi suna magana qala ta ataina ba'idi sai ce ya Allah mun zo mun yi biyayya gare ka ashe Allah yana magana da irin wayannan halittu wanda mu ba ma iya magana da su ko su yi magana an gane wannan ko dan wani dan mai dan akalani zai ce ya za a yace alqalbi yayi magana sai kwaji da zariya so su komai ba sa aiki da nan sai kawai da hankali suke magana sai aiki an gane sai ya rubuta wannan a cikin lawhul mahfuz ya rubuta maqadirul khalq wato kaddaroni na halitta duk ya rubuta farkon abin da Allah ya halitta shi ne alqalbi shi alqalbi ne farkon halitta malamai sun yi gwajin fahimta kan wannan wanda ce farkon halitta shi ne al'arshi al'arshi shi ne farkon halitta dan an nuna cewa Allah ya kaddara duk wasu kaddarori a gare qabala an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 500 sana wal arsh ala al-ma Allah ya kaddara duk wasu kaddarori kafin ya halicci samai da kasai da shekaru 500 lokacin al'arshi na kan ruwa, lokacin da Allah ya kaddar wannan abuwa, din ya kaddar abuwan nan al'arshi na mai yana kan ruwa, da mai Allah ya amfani da rubuta kaddara ba galibi ba. To lokacin da Allah ke an yi amfani da al'arshi da rubuta kaddara, to lokacin da Allah kuke wannan abun al'arshi na kan mai yana kan ruwa. Shi ya sanya al'allama Ibn al-Qayyim a cikin Miftahu Darus Sa'ada shi yayi wannan bayani cewa shi ana shi farkon halitta shine al'arshi, an gane saboda wannan dalili. Lokacin da Allah yake kaddara halittu gaba ɗaya, al'arshi na kan ruwa. To me yasa aka ce al-qalbi shine farkon halitta? Yace wannan awwaliyya ce na sabiyya, ai bi nisba ila ma ba'da al-arshi, a ce al'arshi gibe guda bayan al'arshi al-qalbi ne farko, an gane wannan shine wato bi nisba ila ma ba'da al-arshi, wato al-qalbi shine farko. To amma Nasiruddin Albani ya cewa wannan hadisi da yace farko abinda Allah ya halitta shine al-qalbi, sawa'un mun yadda al-qalbi shine farkon halitta ko ba shine farkon halitta ba, yace wannan dai hadisi yana nuna akwai dai farkon halitta, yana raddi ga masu cewa akwai hawadis la awwala laha, cewa akwai halitta da bai da farko. Masu aqidan qidamul alam kuma ne cewa duniya yanda Allah bai da farko, duniya shi bai da farko, kina ana wajen da suke nuna ma Allah ba shi ya halicce ba duniya. Akwai masu aqida kuma masu da'awar musulunci ne, kuma irin su wannan Ibn Sina din da irin su Farabi da kuke ji, to su suna da irin wannan fahimta na qidamul alam cewa duniya ba shi da farko, kenan bi hazal itibar ba Allah ne ya halicci duniya ba. A gane wannan ko? Zuwa shi nake cewa wannan yana nuna cewa lalle duniya yana da farko kuma Allah shi ya halicce shi, a gane? Shi kuma Albani ya rinjaye da cewa farkon halitta shi ne al-qalbi, amma Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim sun rinjaye da cewa farkon halitta al-arshi, saboda wancan hadisin, amma al-qalbi shi ne farko in aka cire al-arshi. Abin da ya samu mutum bai kasance zai kuskure wa mutum ba, kuma abin da ya samu mutum bai kasance zai kuskure mishi ba, al-qalbi ya riga ya bushe kuma an nade fallar takarda yanzu.
Kamar
yadda Allah ya ce,
"Alam ya'lamu ma fi samai wa
ardh?" Eh, shin baka san cewa Allah ya san abin da ke cikin samai da ƙasa ba? Lallai wannan yana cikin kitabu, ga al-ilmul kitaba duk a waje ɗaya. Daga cikin maratibul qadar akwai al-ilm. Allah ya san duk abin da ke samai da ƙasa. Lallai wannan yana cikin littafi, wani littafi, kitabullahi qawli qadari. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Lallai wannan a wajen Allah mai sauki ne. Yace wata musiba ba ta faruwa ba a doron ƙasa ko a ga kawukan ku, face yana cikin littafi, wanda yana littafi Al-Qur'ani, kitabullahi qawli qadari, ba kitabullahi dini shar'i ba, duk abin da ya faɗa Ibrahim tun kafin mu halicci wannan halitta. Lallai wannan mai sauki ne a wajen Allah, kada ka yi mamaki a ce abin da zai faru a duniya Allah ya riga ya rubuta. Masha Allah. Ni karatu sai
ne. Ana ci gaba da sayar da ƴan uwa cika inda malam yake a masallacin layin ko sai nan bakin titi an dawo, insha Allah za a ci gaba. So an dawo za a ci gaba da sayar da ake nan masallacin da ko sai masallacin nan bakin hanya yana yin mai na kallon gaba sai na kallon mai suyin nama. Ana fata da ƴan uwa su ware gudun magun halitta ga tun da fata Allah ya bada iko. Bai ne mai gaba insha Allah. Insha Allah.
An yi wa mutane bayani cewa an buɗe kofar taimakon tafsir ko? An buɗe saboda haka duk wanda yake so ya bayar ga Malam Abdulmumin gashi nan bawan Allah shi ake ba a nan majalisar safa gabaki daya shi za a tattara a ba. An gani? Kada ka ba kowa sai shi, in za ka ba wani sai dai ka ba shi a matsayin wakilci. Ka je ka ba wani. Kuma sai ka bincika na aiko wani ya baka, ka ba ka karfi yadda masu kuɗi suke yi. Mai kuɗi zai tura a ba wani talaka taimako zai bincike. kawai ya tura shi kenan shi kuma mutane tunda sun san mai kudin ya bayar da cike kawai sai su karba su sa aljihu to kai in Allah ya baka wadata in ka ba in ka aika a ba kai wani ka tambi wannan ka rasa kona wani lokaci baka dinga tambaya nawa ne saboda in ka bata dan Najeriya in ka ba da 50,000 dan Najeriya na iya ba da 10,000 ya rike sai nawa ya aiko ma ya huja 10,000 ne 10,000 nawa 10,000 kaga sai ka san mace amana ne wannan to abuwan abin da kada ka ji nauyi ko kuma kaga sako wannan zai ce ya huja naga 10,000 to zai sai baka ya huja ya gane wannan da aka tura dan tuwa tuwa ba ta ce bane to baka sai ga mutum ya aiko ce ba ko zai shiru na turo da tabo na mallam to Allah ya saka rai dai to ba kai 2,500 ne shi ma 2,500 ya bayar ku 2,000 a riga bincike saboda wannan zamani zamani ne na cin amana wanda kake ganin mutumin kirki ne sai ya yaudare ka an gane saka ba ka iya sanin mutumin kirki ta fuska sai kai mu'amala da mutum yanzu shine matsalar da muke fuskanta za ka dalibin ilimi ne kuna tare da shi ba mutumin kirki bane shi an gane kada ka duba ai gashi nan kusa kusa da malam a'a bijiga ko ka ganin mun hada jiki da shi kada ya firgita ka gashi da jiki na mun manne jiki sosai wannan duk ba dalili bane akan cewa na yarda da shi an gane hada jiki na da shi ba dalili bane akan cewa na yi mai na yarda da shi kawai kai ne kawai bijiga ka gani kawai ba ma guje yace kai ne ka ga mutum kawai an gane wannan ko na'am subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.